sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatar an huni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 19 ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumar kula da kafofin yada labarai ta kasa ta dakatar da wasu fitattun gidajen radio da talabijin guda 52 kan bashin naira biliyan 2.6 da ya take bin su
sun kai wajen kusan 2000 yanzu da muna so da yawa to amma wanda muka aka dakatar da su yanzu guda 52 ne kawai.
Za kuma a ji cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar Ghana ta bayyana cewa tana iya bakin kokarinta don ganin ta dawo da yan Ghana da suka makale a kasar hadaddiyar daular Larabawa. Muna kuma dauke da rahoto na musamman daga bisani kuma muna tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Binta da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an huni lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To mutane tara ne suka mutu da suka hada da akalla yara biyar a wani harin roka da aka kai kan wata kasuwa dake birnin Albab dake arewacin kasar Syria a ranar Juma'a kamar yadda masu bada agajin gaggawa dake aiki a yankunan da yan tawaye ke rike da su. Kungiyar agaji ta White Helmets dake aiki a wasu sassan Syria da har yanzu kungiyoyin yan adawa masu dauke da makamai ke rike da su ta ce akalla wasu 28 sun jikkata. Bangarorin dake yaki da juna a rikicin kasar Syria na tsawon shekaru 16 sun mayar da arewacin kasar zuwa wani yanki na lufafukar kwace iko. Albab yana cikin yankunan lardin Aleppo dake karkashin ikon yan tawaye dake samun goyen bayan Turkiya amma sauran yankunan suna hannun dakarun gwamnatin Syria dake samun goyen bayan Russia. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa jiya Alhamis a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa babu wani cikas da zai hana hukumar IAEA isa Zaporozhye NPP yana mai nuni da hukumar kula da makamashin nuclear ta kasa da kasa. Dole ne Russia ta bada izini ga wakilan IAEA nan take ba tare da wani sharadi ba inji shi. Duk da haka ya kuma kara da cewa wanda ya shirya zagon kasa kan makamashin nuclear tabbas ba zai iya zama mai daukar kowace irin manufa ba. Dole ne Russia ta bada izini ga wakilan IAEA nan da nan ba tare da wani sharadi ba sannan kuma nan da nan ba tare da wani sharadi ba ta janye sojojinta daga yankin tashar ta nuclear. Duniya tana da ikon tabbatar da hakan inji Zelensky. Idan bata tabbatar da haka ba za mu iya jefar da dukkanin takardun kasa da kasa kan kare lafiyar nuclear a cikin kundin shara. Russia tana lalata wannan tsari na kasa da kasa. Shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakuncin wani taron kolin fadar shugaban kasa ta White House a watan Satumba mai zuwa domin dakile illolin tashi-tashin hankula da kiyayya ke haddasawa ga demokradiyyar Amurka tare da bayyana matakan da gwamnatinsa ke dauka na rage tashi-tashin hankulan bindiga inji fadar White House ranar Juma'a. Taron na ranar 15 ga watan Satumba mai taken mun tsayu a hadin kai zai hada jami'ai shugabannin addinai da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a inda kuma Biden zai gabatar da wani muhimmin jawabi wanda zai mai da hankali kan ra'ayin bai daya na samun hadin kan Amurka inji sakataren yaɗa labaran fadar White House Karen Jean-Pierre a cikin wata sanarwa. Duk da cewa al'ummar mu ta sha fama da jerin harhare masu nasaba da tsana daga Oak Creek zuwa Pittsburgh, daga El Paso zuwa Poway, daga Atlanta zuwa Buffalo, Amurka na ci gaba da kasancewa tsintsiya madaurinki daya wajen adawa da irin wannan tashin hankali inji Jean-Pierre. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki dai, runguma da Turai ta yi wa miliyoyin 'yan Ukraine da suka tsere daga mamayar Russia ya nuna cewa akwai yiwuwar a sami dimbin masu neman mafaka kuma ya kamata a yi koyi da hakan domin karɓar waɗanda ke gudun hijira daga wasu ƙasashe, inji shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press, babban kwamishinan 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Filippo Grandi, ya bayyana matakin da tarayyar Turai ta ɗauka a matsayin abin koyi. Yana mai cewa kusan 'yan ƙasar Ukraine miliyan 4, galibi mata da ƙananan yara ne, suka yi rajista da tsarin bada kariya na wucin gadi na ƙungiyar tun bayan fara yaƙin kusan watanni 6 da suka gabata. hakan dai ya sha bamban da kokarin da kungiyar tarayyar Turai ta yi a shekarun baya bayan nan nana bakin haure daga Afrika ta gabas da ta tsakiya shiga gabar tekun Turai wasu shugabannin Turai sun taimu bambancewa tsakanin halin da Ukraine ke ciki da na sauran yan gudun hijira bambancin da Grandi sai Allah wadai da shi a matsayin wariyar launin fata Kim Yo-jong, ɗan uwar shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa, ta faɗa a yau Juma'a cewa ya kamata shugaban Koriya ta Kudu ya rufe bakin sa, bayan da ya saki nana ta cewa ƙasar sa a shirye take ta bada taimakon tattalin arziki a madadin kawar da shirin makaman nuclear. Kalaman nata sun kasance karo na farko da wani babban jami'in Koriya ta Arewa yayi tsokaci kai tsaye kan abin da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya kira sahihin tsari wanda da farko ya gabatar a watan Mayu wanda kuma ya sake yin magana game da shi a ranar Laraba a wani taron manema labarai don bikin sa da cika kwanaki 100 na farko a office.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka je a farkon shirin hukumar kula da kafofin yada labarai ta Najeriya ta dakatar da wasu fitattun gidajen radio da talabijin guda 52 kan bashin naira biliyan 2,600 da take bin su. To sai dai wasu ƙwararru sun nuna cewa matakin yayi tsauri da yawa a bisa wasu dalilai kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta hado mana.
Babban daraktan hukumar kula da kafofin yada labarai wato NBC a turanci Malam Balarabe Shehu Ilela ya bada umarnin rufe tashoshin a cikin sa'o'i 24 a bisa wasu kudade da suka kai naira biliyan 2.6 da hukumar take bin tashoshin bashi Balarabe Ilela ya kara da cewa
wadanda suke nema a basu izinin lazim ta na talabijin ne ko na radio kafin a basu sukan zo nan office namu su cika takardi a cikin takardun nan akwai in za su hano sun daki alƙawarin kaza kaza duk waɗannan ƙa'idoji a da an ginda su a ciki kuma an faɗa musu a lokacin suke sa hannu cewa in baka cika waɗannan ƙa'idoji ba laifin ka zai zama kaza kaza da abin da yayi maka to ɗaya daga cikin ƙa'idojin shine zaka riga biyan kuɗin lazim wanda kuma wasu suna biya da yawa suna biya idan kinga ai muna da talabijin wajen radio sun kai wajen kusan dubu yanzu kusan muna su da yawa to amma wanda muka aka dakatar da su yanzu guda 52 ne kawai in dike nan yawanci suna bin doka kadan ne ba sa bin dokan
Ilele ya bayyana cewa a watan Mayu na wannan shekara hukumar ta buga jerin sunayen masu tashoshin radio da talabijin din da hukumar ke bin su bashin kudaden lasisin gudanar da ayyukan su har ma ta ba su wa'adin makonni biyu domin su sabunta kudaden lasisin amma tashoshin suka yi buris Ilela ya ce kin biyan basu sukan ya saba wa doka ta 11 a cikin dokokin tarayyar Najeriya ta shekara 2004 saboda haka kada a ba matakin da hukumar ta dauka wani mummunan fahimta domin ba ta da alaka da siyasa to sai dai ga tsohon ministan watsa labarai kuma mai gidan radio da talabijin na Unity da ke Jos ta jihar Plateau Ibrahim da Suki na Kande ya bayyana ra'ayinsa kamar haka
wannan mataki da hukumar gidajen radio da talabijin suka dauka yayi tsauri matuƙa musamman ma idan akai la'akari da cewon gidajen radio da talabijin saboda halin da ma duniya gabaki ɗaya take ciki a an shiga wani wahalhalu da ya shafe su mafi yawan duk gidajen radio ko ana yi ne kawai amma maganar samun wani kuɗi da sauransu bai yi ba suna da gaske su wajen ɗaukar matakai da zai sa su ma kuɗaɗen su ya shigo gwamnoni na jiha gaskiya su ba su da wani hurumin cewa mai isa ba su biya nasu ba su sukan ba
cikin tashoshi 52 da aka dakatar akwai AIT da gidan rediyon su mai suna Repawa da Zuma FM da ke jihar Neja da gidajen rediyon jihohin Kogi Borno Zamfara Kwara Neja Gombe Lagos Osun Ogun Ondo da jihar Rivers sai jihohin Cross Rivers Bayelsa Imo da Anambra Shuaibu Kere Ahmed shine shugaban Zuma FM da ke Suleja a jihar Neja
abin da ya faru ba wai ba mu san za a yi bane kuma mun zauna da su muna roƙo su dan ba mu lokaci dan yanda abubuwa ke zuwa kakin san yanda ake magana ma kudin digital yayin nisa powering the station ma wahala ne so mun zauna da su muna kokarin da yin magana da su musamman yanda za a yi sasanta
Ilela ya umarci dukkan ofisoshin NBC na ƙasa da su haɗa kai da jami'an tsaro domin tabbatar da umarnin rufe tashoshin cikin gaggawa ya kuma yi kira da daukacin gidajen talabijin na yanar gizo da su hanzarta yin rajista da hukumar domin kaucewa yanke alaka da hukumar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Madina Dauda, sai kuma kasar Ghana, inda ma'aikatar harkokin wajen kasar Ghana ta bayyana cewa tana iya bakin kokarinta don ganin ta dawo da 'yan kasar da suka makare a kasar hadaddiyar daular Larabawa tare da haɗin gwiwar hukumomin Dubai. Hawa Abdul Karim ta aiko mana da ƙarin bayani.
Ministan kula da harkokin wajen kasar Ghana Shirley Ayiko Botchwe ta ce gwamnatin Ghana tare da haɗin gwiwar mahukuntan kasar hadaddiyar daular Larabawa suna yin kokarin su wajen kwashe 'yan Ghana da suka makale daga kasar Dubai. Sanarwar da ministan harkokin wajen suka fitar ya bayyana cewa an tsare 'yan Ghana a kasar Dubai daga cibiyar kiwon lafiya ta Al-Tawadi da kuma cibiyar shige da fice ta kasar. Rahoton ya ce 'yan Ghana 431 ne suka makale a kasar Dubai, 341 daga ciki maza ne, mata kuwa 88 da yara biyu, 'yan kasa da shekaru 3 da ke cibiyar kula da lafiya da kuma wasu 'yan bakin haurayen Afirka da ba a bayyana adadin su ba. Da dama daga cikin waɗanda suka makale a kasar Dubai na cikin mawuyacin hali, inda suka ce agent din su ya zambace su tare da yaudaran su cewa zai samar musu da aiki, amma hakan bai yi ba.
Agent ajimi sika ya ba wa muka cire ya ce ejuma wa ba ya
Wasu daga cikin su sun bayyanarwa muryar Amurka cewa an yaudare su ne akan cewa za a samar musu da aiki, shi yasa suka bar kasar su Ghana, amma sun nemi a saye sunar su. Kazalika ɗaya daga cikin su kuma ya ce kun san halin da Ghana take ciki yanzu, komai ya lalace, saboda haka nayi wannan tafiyar da neman abin yi. Malam Nuruddin Usman, mazaunin kasar Dubai dan asalin kasar Ghana, ya bayyana yadda lamarin take.
To wani suna saura airport nan, ka samu wani yazo ya dauke shi daga airport killer in wucewa ya dauke shi daga airport sai zai kawo shi Benia Square, kamar yadda na faɗi Benia Square ya zama kamar center ne inda kowane standard yake zuwa ya zamna. Bayan Ghana ko kuwa 'yan Nigeria ka dai ba kowane gari across the globe, 'yan Pakistan na zama wurin, 'yan India kowa na zuwa ya zauna wurin. Bisa an ka je ka zauna wurin, wani bawan Allah in ya ji tausayin ka in ya zo kamar kai gidan Ghana dai in yana da taimakon da zai taimake ka, in kudin abinci ne zai baka, in kuma yana da wani wurin aiki ne da zai kai ka, to sai ya yi maka haka nan. Sa'an nan kuma garin ba kaman da ba, gaskiya dai da in ka zo akwai aiki, bisa ko baka da kudi jikinka ma ana iya aini a taimaka ma a kai ka wurin aiki. Amma yanzu garin da kanshi ya cok, yanzu ba aiki ne garin, ballantana wani ma ya kai ka wurin aiki, wanda ya ce ma Dubai yanzu akwai aiki duka karya aiki.
Yayin da muryar Amurka ta zanta da ɗaya daga cikin agent ɗin a nan birnin Accra, Baba Ali ya ce
an san issues da ke gari ba aiki, sa boys na plan su yi tafiya su je su samu aikin, amma akwai abubuwa biyu da ake duban, boys ke duban sannan su yi tafiya to make sure kaman akwai aikin, domin akwai abubuwa biyu, akwai recruitment, akwai connection. Recruitment shi ne company na neman workers, sai su recruit workers, sai san in aka doki ka kami ka kai wucin nan akwai aikin ku, sai kana kai shi ka fara aiki. Amma akwai abin da ake cewa connection, kuma shi ne wani na nan, oh abokin ka na Dubai ko yana wani wuri aka sai ce oh wani connection ya fito bari samu a bisa, sai ka te in ka je wajen shika jika nemi aiki makanka. Amma Arab Gulf da kan Saudi, Qatar, Dubai suna da wani policy, ba su deal da individuals, suna deal da companies. Sai sa kai individual da kake wajen kana neman aiki ya fi kafi through recruitment agencies da ke wajen, domin ba su bada, ba su deal da individual. Sai sa in su da kan suka zo suka recruit mutane Africa ko any other places na kamin ka kai wajen ka samu aiki kai. Amma in wani samu maka visa kamar wani tourist visa, wani 1 month 3 months, in ka ce da shi kai da kanka daka je ka nemi aiki, domin companies na ba su deal da individuals, suna deal da companies ne. Sai sa yana da wuya ka je wajen ka je ka samu aiki.
A halin da ake ciki, ministan cikin gida tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaro a nan Ghana da su dau matakan gaggawa domin kawo ƙarshen masu karban kuɗin mutane da zumar za su kai su wata ƙasar ta haramtacciyar hanya. Hawa Abdul Karim Yankwani a sashen wasu na Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawwa'u. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta gano jami'an tsaro a kasar na boge ta bangaren jandarmomi da kuma sojojin kasar jamhuriyar kamaru yayin da ake daukar su aiki ba bisa ka'ida ba ko kuma rashin samun ingantaccen takardu na kammala makarantun su kafin a dauke su aikin na jandarma ko soja ko kuma shiga makarantun horis da manyan ma'aikatan gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru gwamnatin kasar a halin yanzu ne hukumar leken asirin kasar ta jamhuriyar kamaru ta gano a tsakanin sojoji da kuma waɗanda suke shiga makarantun horar da manyan ma'aikatan gwamnati sama da guda 1000 ne wanda suke shiga cikin waɗannan bangarorin ta barauniyar hanya wannan ne sa na hira da Ajidan Ali wanda yake tsohon jandarma ne kuma a yantaka ya daga cikin masu ba da shawarwari ga ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru kan ayyukan tsaron kasa ga yadda hirar ta muta kasance
lallai dai abin na abin kunya ne domin tun lokacin da mu muke aiki kafin ma a hada concours din kowa dai na hada takardu ana nema na bincike a san cewa lalle takardun nan takardun gaskiya ne to yanzu nan bamu san abin da ya faru ba dan aiki kuma ya sun rubuta concours wajen dubu da gendarmerie da armée duka biyu ne yanzu aka da akwai ɗari takwas da 20 da wani abu ne na gendarmerie da na armée akwai takwas kuma a iniya akwai 42 na sous-officier da armée da gendarmerie duk takardu sun nan ko takardu ne kuma san abin da ya faru haka nan ba amma dai muna so da gwamnati su bude enquête da za su yi a san ainihin ya aka yi har takardu nan suka hannu suka shigo hannu su har aka yi valide har suka zo suka yi concours domin abin kamun abin kunya ne
to yanzu ya kake ganin idan har an kama su to wani hukunci ne ya yake tattare da su
normalement dai su kam za gani kaman dai iyayen su suka yi musu takardu domin yanzu kowa na neman aiki to lalle kan hukunci na gwamnatin Kamaru kam so it resides fully to kaga ni kuma court penal Kamaru na kama wannan to su yara za kama iyaye su in kan kama yara ma dole na kama iyaye domin ba su da kansu bane su kai takardu
to gashi kuma farko kenan da aka samu irin waɗannan a kasar Kamaru to kai ya kace ganin ministan tsaro ya gura da aiki kamar da kamata kenan
wannan kam dole ne aiwa ministan tsaro tafi domin lalle aiki domin kada dauki mutanen da su komai ba su zo suna aikin abin da ba za su zai fi karfin su to dole ne minista kan ya yi aikin shi kuma muna dogon Allah dai ya ci gaba da wannan irin aikin domin za a bar mutane da suke da ilimi a jihar da kawai ba su da ilimi su zo suna bata sunan gendarmerie su tuma gendarmerie gara ma armée don militar kan ma ba wani zazu kayan yaƙi ne kawai amma gendarmerie mutane da masu yin enquête kuma to gendarmerie kuma da bai zai san iya yin enquête ba kawai ya zama zamin ya an kasa ka ya ba shi kenan zamin ba inda za yi gandarmi zai iya yi an ka zai iya rubutu wani abu ba kuma a ce ba gandarmi ne kuma ba zai bata suna gandarmi a Kamaru ba haka mu muka san gandarmi da muka bari ba domin lalle akwai matsala babban matsala ma domin yanzu yara ba su da ilimin da mu aka karantar da mu muka ilimin aiki domin yaran da a ɗauki mutum yanzu bai da wani takarda to me zai ji ma a wajen zingin enquête shi ne ai matsalan shi ne matsalan kenan aiki da amerika dai to Allah gyara
alhaji Ali dan adawa ne a kasar jamhuriyar Kamaru kuma mai fashin baki ne akan al'amuran gwamnatin kasar ta Kamaru ga abinda ya ce kan yadda ake gudanar da daukan jami'an tsaro a fadin kasar
dangane da tambayar da kai akan gendarmomi sama da 1000 da aka cire su daga cikin aikin su na gendarma kan cewa kan an dangana hujjar da kan cewa takardu su ba na gaskiya bane wato takardun da suka samu shahadar sunan da suka samu ba na gaskiya bane wanda suka hada suka yi takardan da suka yi jarabawa na zama gendarme din ba na gaskiya bane babu wani sakaci a ciki gwamnatin Kamaru wato ko ince maka gwamnatin Fulbe abinda ta gada kenan wato abin ya zama kaman kabilanci kuko nci wato rayuwa ne na kauyuka wato kaman Kamarun din sun raba ta ne kashi kowa ai a kowane lokaci za a yi irin wannan jarabawan isa ga minista kuko wani babban general manager shi tafi kauyen su dibi mutane kawai yaje sa su kai kuma mu talakoki da muke da ƴaƴanmu wanda suke da irin waɗannan takardun din babu haka kashe kuɗi ma masu sama da miliyan ma mutane suna kashewa a cinye musu kuɗin kuma ba za su samu wannan al'amarin ba to kaga ba yanda zaka yi ka ce miliyan abin din suka ci ne babu suka ci a ciki gwamnatin din haka take tafiya balantana yanzu kuma abin ya kai makura tunda an kai ma da cire yanda musamman da dubun nan wato yanzu muna tuna cewa ma lallai kuwa abin ya so malala cewa tsakanin su da su din waye su da su a zaluman din gwamnati a zaluman su da su abin ya so malala cewa tsakanin su muka abin da zamu iya gani kenan akan wannan al'amari domin an dade ana yin wannan al'amari ba taba tona asiri haka ba ba taba fitar da kowa ba amma tunda yanzu ya so ma lallai kuwa eh karshen wannan gwamnatin din ya kusan karewa abin da zamu gani kenan ka dashi din mu ci Allah ya gyara Allah ya gyara domin ba wanda zai so kasan shi dai a wayi gari a cikin kasa na cikin matsayin yaki
Alhaji Abubakar Garba mai fada a jini a gwamnatin kasar Kamaru kuma dan jam'iyyar shugaba Paul Biya ne RDPC ko CPDM masu mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma yayi mana karin haske kan irin al'amuran da ke faruwa musamman ma a bangaren tsaron kasar ta Kamaru
Minister Defense yayi wa yara mun da suka yi amfani da takabuna wanda ba ne gaskiya ba takaddan gaskiya ba ina cikin irin binciken da a kumburin shiga manyan makarantu da kuma shiga manyan ma'aikatu ake yi to ka san abu ne wanda lokacin da ake karban takaddunan mutane ana dossier su tura she daga baya ake turawa inda akai sayin wa'annan takaddunan din ake bincike shi saka wani sayin ake samun dallati kafin a tabbatar da takaddan gaskiya da mara gaskiya to amma duk da haka kuma ba gendarme bane kawai ai yara da gendarme da militaire ne hadda wani suke imiyama suna ciki to shi sa ka ga ranan minista yayin magana cewa duk wa'annan dubu za a kore su kuma za a tume su domin sun bata wa kasan kafaru suna to shi sa ka ga abin da ya cancanta a yi inda za a iya yi nan gaba kafin a tura su tafiya su koma training ya zama da cewa an gama duk wa'annan irin binciken
janar Salim Muhammadu shine mai kula da shiyar bataliya ta arewa mai nisa a kasar ta Kamaru Allah jama'an tsaron kasar suke ta atabu ga maharan Boko Haram shi ma yace
plusieurs groupes d'autodéfense suivent au quotidien les entrées et les sorties
zamu tsaya tsayin daka mu ga cewa mun tsince bala gurbi a cikin jama'an tsaron kasar Kamaru kuma domin in ba mu yi haka ba za a yi kisan da kwarkwata mahama awal garba muryar amurka daga kasar Kamaru
daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni
a takaice
da aka je hutu amma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru Musa Samuel to wannan kwallon kafa ne a kasar ya gudanar da taro da shugabannin kula-kula din kasar ta Kamaru masu bugawa a premier league na kasar domin ganin yadda za a inganta wasanni ta mura a faɗin kasar baki ɗaya shugaban ya yi wa kula-kula din alkawari a taron da ya gudanar cewa zai ninka musu kudaden wani da champion league a faɗin kasar Kamaru waɗanda zai tattauna da wanda za su tashi daga sifa miliyan 23 wanda ake ba wa kowace club zuwa sifa miliyan 48 a kowace shekara haka zalika shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya umarci ministan wasanni na kasar Mwai Kondi da shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru Finkafu Samuel Eto'o da su hanzarta wajen kafa wata kwamiti ta musamman wanda za su yi kula da filayen wasanni na kwallon kafa a faɗin ƙasa wanda ƙasar ta Kamaru ta gina lilin zamani a cikin da aka gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda ƙasar ta Kamaru ta haɗa a shekarar bara. Alhaji Habibu Binuwa tsohon ɗan kwallon kafa ne a ƙasar ta Kamaru ya yi mana ƙarin haske kan yadda shugaban ƙasar ya ce a haɗa wannan kwamiti ɗin.
Game da wannan waje wani aiki ne da za su soma shi sun girmi aka soma aiki da shekara 14 kenan da aka soma aiki har ta kare. Zuwa su tare da kwamitin wajen ainihin faransa ne su da ɗauka da kuma yin jirgin gaba sai kasuwa da wani kwamitin da na ce da ake kira maki da birjani za su ɗauka gaba a wannan kanajin nasu. To nan duk aiki ne da za a yi wannan da zai tashi a miliyar 55 to sai ce kanajin ta ɗau aiki ƙarfi ana cikin aiki nawa aka ba su ma miliyar 40 da na cikin aiki sai kuɗi ya ƙare sai ta ƙarfi gwamnati da gwamnati su ka a yanzu su ma suna da problem kuɗi aiki ya tsaya I see that. Akai kokari akai abin da akai a yawun da nan da kace gani a standard polling akai to maganan zanga ma nake ga amannan maganan nan starting bai kare ba aikin da ya saura ya ji wanda akai aikin da ya saura ya ji wanda akai yanzu aikin da akai nan abin da kudin starting ya ci miliyar 163 ya ce amma duk ba gama ba kaji dalilin da ya sa ya fito buga hannu a kan tebur kenan.
Mahmud Awal Kata, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
A takaice dai mutum tara ne suka mutu da suka hada da akalla yara biyar a wani harin roka da aka kai kan wata kasuwa da ke birnin Albab da ke arewacin kasar Syria a ranar Juma'a. Kamar yadda masu bada agajin gaggawa da ke aiki a yankunan da 'yan tawaye ke rike da su. Kungiyar agaji ta White Helmets da ke aiki a wasu sassan Syria da har yanzu kungiyoyin 'yan adawa masu dauke da makamai ke rike da su ta ce akalla wasu 28 sun jikkata. Bangarori da ke yaƙi da juna a rikicin ƙasar Syria na tsawon shekaru 16 sun mayar da arewacin ƙasar zuwa wani yanki na fafutukar kwace iko. Albab yana cikin yankunan lardin Aleppo da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Turkiyya, amma sauran yankunan suna hannun dakarun gwamnatin Syria da ke samun goyon bayan Russia. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa jiya Alhamis a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa babu wani cikas da zai hana hukumar IAEA isa Zaporozhye NPP yana mai nuni da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa. Dole ne Russia ta bada izini ga wakilan IAEA nan take ba tare da wani sharadi ba, inji shi. Duk da haka ya kuma ƙara da cewa wanda ya shirya zagon ƙasa kan makamashin nukiliya tabbas ba zai iya zama mai ɗaukar kowace irin manufa ba. Dole ne Russia ta bada izini ga wakilan IAEA nan da nan ba tare da wani sharadi ba, sannan kuma nan da nan ba tare da wani sharadi ba ta janye sojojinta daga yankin tashar ta nukiliya. Shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakuncin wani taron kolin fadar shugaban kasa ta White House a watan Satumba mai zuwa domin dakile illolin tashe-tashen hankula da kiyayya ke haddasawa ga demokradiyyar Amurka, tare da bayyana matakan da gwamnatinsa ke dauka na rage tashe-tashen hankulan bindiga, inji fadar White House ranar Juma'a. Taron na ranar 15 ga watan Satumba mai taken mun tsayu a haɗin kai zai hada jami'ai, shugabannin addinai da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a, inda kuma Biden zai gabatar da wani muhimmin jawabi wanda zai maida hankali kan ra'ayin bai daya na samun hadin kan Amurka, inji sakatariyar yada labaran Fadar White House Karen Jean-Pierre a cikin wata sanarwa.
To masu sauraro baki daya abin da ya sauwa ga kenan a shirin namu na yanzu da ranar baki daya, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Elgreshin wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu Nick, ni Hanifa Kabir Isa na dan shirya na gabatar nake ce da ku ayu.